Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
To Hanifa, rundunar sojin kasar Benin tashi ta murkushe wani harin ɗan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe ɗan bindiga 8. Jiya Alhamis, ɗan majalisar dokokin kasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdul Latif Rashid a matsayin shugaban kasar na gaba. Sannan Koriya ta Arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa kamfanin simintin Dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar Kogi ta yi cewar kamfanin simintin na Obajena mallakar ta ce.
Wato tsakanin Dangote da Kogi State, gwamnatin Kogi State, ai magana ne sosai wanda mu mutanen jihar Kogi State suna fushi da Dangote.
Za kuma ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin cewa ta sokeyar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IFOP mai fafutukar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu da gwamnatin Najeriya ta yi daga ƙasar Kenya zuwa gida ya saba wa doka, inda kotun ta wanke shi tare da bada umarnin a sallame shi nan take. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma kamar kowace ranar Juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin ƴan ta'adda a arewa maso yammacin kasar, inda ta kashe ƴan bindiga 8 waɗanda ake kyautata zaton daga makwabtan ƙasashe na Burkina Faso da Niger suke shirya ta'asar su. Jami'an tsaro sun fuskanci kutsen ƴan bindiga sama da sau 12 tun daga bara, a daidai lokacin da ake daɗa fargaba kan yadda tashin hankali ke yaɗuwa zuwa sashen kudu. Sanadiyar ƙungiyoyi masu asali a yankin Sahel da ISIS da kuma Al-Qaida, tunda asubahin ranar Laraba ɗan ta'adda suka yi yunkurin kutsawa cikin garin Materi, inda a lokacin suke ƙoƙarin shirya wani mummunan hari, a cewar mai magana da yawun rundunar sojin Ebenezer Honfuga. An yi ma ƴan bindigar kwantar ɓauna ta wata ƴar dabara ta jami'an tsaro, sai suka tayar da wani bom haɗin gida. Jiya Alhamis, ƴan majalisar dokokin ƙasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdul Latif Rashid a matsayin shugaban ƙasar na gaba. Suna masu yin watsi da barazanar ƙarin tashin hankali bayan jerin hare-haren rokokin da aka yi ta cillowa da safiyar ranar suka ɗau wani muhimmin mataki na kawo ƙarshen giɓin da aka samu a siyasance mai gurgunta al'amura. Rokoki aƙalla 9 aka auna kan majalisar dokokin ta ƙasar Iraki a shiyyar nan ta Green Zone mai samun matuƙar matakan tsaro, inda fadar gwamnati take gabanin wani zama da aka ƙagara a yi, inda ƴan majalisar dokokin suka ci gaba da shirin matakan kafa sabuwar gwamnati duk wadda dambarwar siyasar. Mutane aƙalla 5 ne suka samu raunuka. Koriya ta Arewa ta sake killa wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas, sannan ta yi shawagi da wasu jiragen samanta daura da kan iyakarta da Koriya ta Kudu, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu, wanda hakan ya daɗa tsananta tankiyar da ta samo asali daga wasu jerin gwaje-gwajen da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan. A wani bayani da ya yi, hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ya ce makami mai linzamin ya tashi ne daga yankin babban birnin kasar da misalin karfe 1:49 na safi agogon yankin.
Kamfanin simintin Dangote ya mai da martani game da ikirarin da gwamnatin jihar Kogi ta yi cewar kamfanin simintin na Obajena mallakar ta ne, kuma karfa-karfa da jari hujja kawai kamfanin Dangoten ya yi mata ya mallake kamfanin. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani taron manema labarai da shugabannin kamfanin Dangote suka kira a birnin Lega sun bayyana cewa tun a zamanin gwamnatin jihar Kogi Marigayi Prince Abubakar Audu ne dai kamfanin Dangote ta sayi hannun jarin kamfanin cementin na Obajana bisa ga yatar gwamnatin Kogi kuma an bi dukkanin kaidoji da ya kamata a bi na saka hannun jari da kuma biyan kudade na haraji ga gwamnatin jihar ta Kogi don haka zargin da gwamnatin Kogi ta yi cewa an nuna mata jari hujja ne wajen laka wannan kamfani ba gaskiya bane Alhaji Sada Ladan Baki babban jami'in gudanarwa ne a kamfanin da Dangote
na farko muna zaman mu a Lagos muna neman wuraren da zamu je mu kafa kamfanin nan su cementi gwamnatin Kogi Prince Abubakar Audu Allah ya ji kansa mutumin kirki zo ya samu Alhaji Aliko yace don Allah don Annabi ka zo Kogi gidanku ka zo Kogi kasarku ku zo ku yi mana kamfanin cementi dan naji kana zuwa wurare kana cewa zakai ka ma fita budin Najeriya muka karbi gayyatan nan tashi muka je tun yana gwamnatin farko da ya taba yi ya so mai yin wannan kamfani na Obajana Cement PLC abu bai yi ba har aka zo siyasa ta kara mai doshi yace yana so ya wannan abun don Allah mu zo mu yi akogi ina cikin wanda muka je aka zanna da shi muka karbi yace a sun gayyace mu ne mu zo mu sa jari da muka zo muka sa jari muka ce to shikenan wannan kamfani da ma na naku ne muka ce za mu sa jari zuwa kashi 90 bisa 100 suka ce za su rike kashi 10 a cikin kashi 10 kashi 5 cikin 10 din 50% kashi 50 cikin wannan na kashi 10 din su Kogi state gwamnati za su rike kashi 50 za a bar mu yan garin yan kasan su ma za a rike bayan mun yi wajen wata uku mun karba mun sai ne muka zanna muka yarjejeniya tsakanin mu muka sa hannu gwamnati sa hannu Alhaji Aliko Dangote ya sa hannu Attorney General ya sa hannu da kowa wanda ya kamata ya sa hannu ya sa hannu
to sai dai a wata hira da Commissioner Ma'adinai a jihar Kogi Engineer Abubakar Bashir Gego yayi da murya Amurka ya ce ba su gamsu da wannan bayani da Dangote yayi ba
wato tsakanin Dangote da Kogi State gwamnatin Kogi State ai magana ne sosai wanda mu mutanen jihar Kogi State muna fushi da Dangote kada in mutum yana da alkawari bai kamata ce an saba alkawari din ba Dangote ya shiga Kogi State cement factory din sai shi ya samu percent din shi yanzu an kasance cewa ai ba gudun shi ya zo amfani da shi ba ya zo amfani da takardun gwamnatin Kogi State takardun fili filayena Obajana cement wanda gwamnati ya ba da COO shine ya ba da COO shine ya ba da ya yi ya tura bank ana kira shi First Investment Limited ya kan rance kudi biliyan 63 shi ne ya gina Obajana cement factory da shi ba wai ya zo da kudin shi ba ne takardun gwamnati ne ya kai aka kawo kudin aka gina
to ko wani mataki kamfanin da Dangote za su dauka akan wannan lamari yanzu ga dai Alhaji Sada Ladan Baki
mataki na gaba mu suna kan bakan su muna kan bakan mu muna jira kudin lokacin da dai shugaban kasa ta kira mu za mu je mu yi ta a kammala sai mu jira ba za mu ce ga yanda za a yi ba mu dai abinda muke cewa a fundo takardu
yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasar Najeriya za ta dauka na daidaita wannan rikici da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Kogi da kuma kamfanin Aliko Dangote na kamfanin cementi baban jifin murya Amurka daga Lagos
yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da karatun labaran duniya
to Hanifa a Najeriya bayan wata aika-aikar yan ta'adda a jihar Zamfara da kewaye ta baya-bayan nan rundunar yan sandan jihar bisa jagorancin kwamishinan yan sanda SP Kolo Yusuf ta yi wani zagaye da tauna tsakuwa da raba ƙarin kayan aiki da kuma girke ƙarin jami'ai a wasu muhimman hanyoyi. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Muhammad Shehu don jin ƙarin bayani sai ya ce.
Kafin kwana uku da suka gabata an ɗan samu 'yan matsaloli a kan wannan hanyar. Wanda a sanar nan dalili ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara SP Kolo Yusuf ya ga cewa ya dace a ɗauki kwakwaran matakai saboda babbar hanya ce wadda ta hada jihohi da yawa duk wanda ya fito daga Katsina ko Kano ko Kaduna ko Abuja ko ma kudancin Najeriya zai je Sokoto ko Zamfara ko Kebbi kusan wannan ita ce babban hanyar so akan wannan dalili ne ya ƙara duba wadannan saurare wanda za a ƙara turawa da shafin an tsaro commissioner yan sanda ya tashi tun daga Gusau ya bi ta kwatarkashi ya shiga ta yan doto har cikin garin Tsafe har zuwa wuraren su Kuceri da Magazu har bodar da ta kai ta jihar Katsina da Zamfara wato bodar Yankara jami'an tsaron da aka tura wurin suna nan suna ci gaba da sintiri da zai ba su matafiya damar tafiya su ba tare da wani don kuma ba ko tsoratarwa daga waɗannan miyagun mutane.
To a ƴan kwanakin nan an dan sami waɗannan abubuwa ko za ka yi mana bayani kaɗan daga cikin ƴan abubuwan da na faru kamar misali ko tafiya da mutane ko kuma waɗanda an ka harba?
Wasan ƙunci suke da inda suka fahimci jami'an tsaro babu su aure sai su yi amfani da wannan dama sai su gudanar da wannan sa'adanci nasu su gudu.
A gaida Sani da wannan rahoton. Wata kungiya mai da'awar jihadi ta kwace wani gari mai muhimmanci a arewa maso yammacin Syria bayan fafatawar da ta kwashe kwana da kwanaki tana yi da wasu kungiyoyin mayaka da dama waɗanda a lokacin yankin ke ƙarƙashin su a cewar wasu majoyin yankin. Kungiyar ta Hayat Tahrir al-Sham wadda a da ake kiranta al-Nusra ta kutsa cikin garin Afrin jiya Alhamis.
A gaishe da Ibrahim Ka'almasi Garba sai kuma rahoto na gaba inda kotun ɗaukaka ƙara da ke da zamanta a birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin cewa ta soke ya shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOP mai fafutukar kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu da gwamnatin Najeriya ta yi daga ƙasar Kenya zuwa gida ya sabawa doka inda kotun ta wanke shi tare da bada umarnin a sallame shi nan take. Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana da rahoton.
Kotun ta yanke hukuncin karar da Nnamdi Kanu ya shigar ta hannun lauyansa Ifeanyi Ejiofor don bukatar soke sauran caji bakwai da ake yi masa ciki da tuhumar ta'addanci. Masu shari'a a kotun ƙarƙashin Justice Annatu sun yanke hukuncin matakin da gwamnati ta bi wajen ta sokeyyar Kanu ya sabawa dokokin cikin gida da mana waje a bangaren Maido da Milifi kasar da ake tuhumar sa. Ko menene hukuncin kotun ɗaukar ƙarar ke nufi? Na fitaccen lauya Barista Mai Nasara Kogo da bayani.
Wannan hukunci da kotun kara ta birnin Abuja ta bada dangane da shari'ar wannan da ake zargi da ta'addanci Nnamdi Kanu da gwamnatin tarayyar Najeriya. Da yawa masana da lauyoyi da ƴan jarida daban-daban duka sun yi mu abun mummuna fahimta. Da yawa yanda ake yada abun ba haka yake ba. Kotu idan muka yi tuna an fara wannan shari'a ce ranar 23 ga watan Disamba ta shekara ta 2015 kuma a ranar 25 ga watan Afrilu ta shekara 2017 aka ba Nnamdi Kanu beli. To da aka bashi beli din nan sai tsallake beli ya gudu. Da ranar 27 ga watan Yuni na shekara ta 2021 bare kenan sai aka kamo shi a kasar Kenya aka taho da shi. Wannan shari'a da aka yi a kotun ɗaukar ƙara shari'a ce wadda take ta shafi kawai hanyar da aka bi aka kawo shi daga kasar Kenya ita ce kawai kotun nan ta yi magana. Domin shi lauyan Nnamdi Kanu ya nemi kotu ta bada belin nan da Kanu kotu ta hana saboda ta yi misali da yanda ya tsallake kafa ya gudu da kira aka iya kamo shi. To sai shi lauyan ya dauka ƙara cewa bai kamata kotun ta hana shi beli ba saboda hanyar da aka bi aka kamo Nnamdi Kanu daga kasar Kenya ta yi karo da tsari na sashe na 195/196 na doka hanzarta harkokin shari'a wato Administration of Criminal Justice a cewa ba a bi waɗannan matakai ba kuma ta yi karan tsaye da dokar ta'addanci ta Najeriya.
Tunda ƴan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da wannan lamarin inda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nasturu Ashar Sharif ya ce
Allah ga mai hankali ba zai karbi wannan abun a hankalce ba saboda mutumin da ya shugabanci abubuwa na ta'addanci irin wannan aka yi asarar rayuka sanadiyar kalamansa da ayyukansa aka kona dukiyoyin mutane ba sau ɗaya ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma kowa ya san ana da wato record na lokutan da dinga kira kan mutane su fito a kashe mutane ana da shi kuma mutanen nasa suka fita suka kashe mutane kuma har yau ba su daina bi suna kashe mutane ba a ce wai saboda wai hanyoyin da aka baka kamo shi wai sun saba dokar kasa wannan din mai hankali ya san son zuciya ne da sakar shi amma tunda koti ce ce wannan al'amari kuma muna ganin cewa gwamnatin tarayya ta tabbatar za su dauki da mataki akai dokar kara muna kallon cewa za mu saurara mu ga dokar kara su kuma za mu ga rubutaccen hukuncin inda daga nan za mu ga me ya kamata mu mi a matsayin mu na kungiya da kuma mutanen arewa da mu ne wannan mutun ya wuce ga wajen kalaka mutanen mu da dukiyoyin su
a matsayin martani ministan shari'a Abubakar Malami ta bakin mai magana da yawun sa Dr. Umar Jibril Gwandu ya ce
ya kamata masu saurare su fahimci cewa wannan kara tana da fuskoki kamar guda biyu akwai tuhumace da aka yi kafin ya arce da kuma tuhumacin da aka yi da arcewar sa da kuma bayan arcewar shi daga shari'ar da ake masa to yanzu wannan bangare ne na daban za su kuma akwai wasu laifuka da ake tuhumar shi da su domin haka wannan hukuncin shi ma karan kan shi abu ne wanda za a kara dokaka kara akai sannan kuma akwai sauran tuhumace da ake masa wanda su ma za a bude babin su a ci gaba da masa hukunci akai
idan ana iya tunawa a watan Yuni shekarar 2021 ne gwamnatin Najeriya ta samu nasarar sake kama Nnamdi Kanu tare da haɗin gwiwar nan ƴan sandan ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a ƙasar Kenya a lokacin da yake neman goyon bayan ƙasashen waje domin tabbatar da samun ƙasar Biafra Hima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya A gaida Halima da ta aika mana da wannan rahoto. To masu sauraro yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don sauraron shirin Manuniya.
Manuniya. Zaman zumbuda kudin da ya zabarin zambarma a cikin kasafin kudin shekarar baɗi ya sa wasu ƴan majalisa sun fara korafi
a 2020 covid ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa trillion 4.8
shi ma wani dan majalisa da fitan tare na jan da aka tattake guri da shi ya ce yadda kasafin kudin ayyukan a zo a gani ya rame ne ma ya fi mai zafi
an maida kasafin kudin na ayyuka trillion ɗaya kawai abinda ake sa wurin trillion 10.10 abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba
shi kuwa wani dan majalisar dijan tare na jiran cewa idan da ke da cin bashi ba dadi amma idan ya zama dole sai a ciyo tunda babu wani laifi
a tarayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi
game da maganar matsananciyar matsalambar da ake samu a maganar tsarkake tsamin tsaro kuwa wani shugaban kungiya ne yace har yanzu fa ƴan arewa suna cikin zafi
ina walwala take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba kana jin tsoron iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya
da yake kuma an fanfara fanfarar fara yakin neman zabe wani shugaban kungiya ne yace ya kamata a ja kunnan masu jefa bangaranci da addini kada su jefa kasar nan cikin mugun rafi
batun wani yazo ya ce sai tsirarin kabila ko addini su zai zuga ya amfani da su don biyan bukatar sa bata taso ba kuma duk wanda ya dauki wannan layin ba zai kai labari ba
wannan fa so mun ta muka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da zafi shiri na 87 cikin jerin shirin manuniyan da ke jera kalaman ta tsarin yi wa kowanne wakafi me yiwa rashin ganin wakafin kuma a cikin jerin kudin da ake laftawa a bangaren kudin ayyukan yau da kullun ne ya jawo hankalin majalisar dan tare na jan da ce a gaskiyar magana akwai sake game da maganar kasafi sanata Ali Induman jahar Bare Bare Barno shi ya fara daga karan da wasu ƴan Najeriya suka fara yi mai tafi.
Bayanin da nayi akan karuwan kudaden da ake kashewa na yau da kullum wanda ake kira da current expenditure. Maimakon abun ko ya tsaya inda yake ko kuma ya ragu sai karuwa yake. To shine nace su duba fa daga 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kar a dauka ma'aikata to kuma wannan kudin akan ma'aikata ake kashewa ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba ba a ƙari yawan su aka yi ba amma kudin da ake cewa ana kashewa akan su sai karuwa yake kuma ba wai karuwa kaɗan bane daga 2018 alal misali kudin da ake kashewa a recorder da ake cewa trillion 3 da rabi amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa trillion 4.7 a lokacin kuma fa ba a dauka ma'aikata to sa'annan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa trillion 4.8 to kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abun da kenan ni ya tayar mun hankali an sa a cikin kasafin kudin za a kashe trillion 8.2 to abun tayar da hankali har yanzu capital din da suka zo da shi yanzu
wato manyan ayyuka
manyan ayyuka duka kudin a niyyar da na gani 4.9 ne
shi kuwa sanata Ahmad Babba kai tan jihar Katsinawa cewa irin muguwar ramar da yaga kasafin kudin manyan ayyukan da yana jira za su more yayi ne yasa yake jin ya kamata dai abu kokofi
ni ra'ayina a wannan kasafin shine bai yi daidai da matsalolin da Najeriya suke cike ba kuma ba a yi la'akari da abubuwa da yawa ba dalili na cewa haka shine akwai manya-manyan ayyuka da gwamnatin nan ta fara da wanda ta iske wanda suna da alaka da rayuwar al'umma kai tsaye an mai da kasarin kudin na ayyuka trillion ɗaya kawai abinda ake sa wurin trillion 10-10 wani abu da sauransu kana akwai ayyukan da ba a gama ba
to yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara
to wannan gwamnatin kin san bankwana take yi ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da yake shi kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan
game da maganar cimurin curin bashin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciwo za a cike jibin kasafin kudin da ke tafi kuwa sanata Emmanuel Buwa ta ne ya ce idan ta zama dole a ciwo bashin to ai shikenan kawai sai a ciwo tunda ba wani laifi
akwai fargaba irin ta ya zabi a financing deficit na wannan budget amma kuma akwai shawarwari daban-daban shin zabi a sayar da national infrastructure yadda aka fada ko kuma za a kara wato hanyoyin kudi generating revenue daga ciki wannan option da duk ana kasafin wannan muna kyautata zaton Allah yadda za mu fidda tsarin da zai tudda mu cikin wannan rigima
amma dai dole sai an ci bashin da yake nan
a ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fitar dole ci bashi
wani zai ce to wa'adinku na majalisa ma ya kusa karewa kuma ga kuku ne masu ka'ido a yadda gwamnati ke gudanar da ayyuka wani irin shawara zaka bayar kenan
karewar wannan majalisa in mun shiga watan biyar a takaita ce watanni bakwai a cikin watanni bakwai ana yi yawa da dewa idan an yi niyya zai iya kawo canje-canje da yawa
da alamu dai har yanzu maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka dinga fama da ita ta bar 'yan Najeriya da dama cikin korafi domin kuwa shugaban haɗakar gamayyar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya ce har yanzu fa akwai zaman zulumi a sassan Najeriya da ya ce wannan kuma shi ne yake matuƙar yi mai zafi
zan ce la haula wala quwwata illa billahi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka dubi bangaren tattalin arziki kai da kowa da zai ji wannan ya san mun koma baya wato muna abin nan da ake kira ci gaban mai hakari jiya ƙasa muke ta yi har gobe tattalin arzikin mu ya lalace saboda matsalar tsaron da muke fuskanta Boko Haram masu yan bindiga din nan masu garkuwa da mutane ya hana noma ya hana kiwo ya hana kasuwanci ya hana karatu ya hana ma zumunci gaba daya so in ka dunkule abun gaba daya arewa tana cikin halin haƙulai idan ka dubi abun a siyasance in siyasa mu ba su da kishi ba su damu da talaka ba kawunan su suka samu damu da shi
kai masu ganin ai ko a haka dai an dai ci gaba saboda irin tattalin arzikin da walwalar yan ƙasa
ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance zuciyanka a nitse ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba a kowane bangaren Najeriya kana jin tsoron Allah ya sa idan ka je ka dawo lafiya iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya
da alamu dai su kuwar sukar juna irin ta siyasa a dandalin dire siyasa ta sa wasu sun fara ganin akwai abubuwan da suke yi da wani mummunan nufi domin kuwa shugaban wata kungiyar da ke wayar da kan al'umma a jihar Kanawa Comrade Abdulrazak Alkali ya ce a akwai yiwuwar masu yakin neman zaben nan za su fara saka sakar siyasar da za su yi wa juna kazafi
akwai abubuwan da nan hanga wanda har yanzu ba a fara magana akan su ba kuma su ne masu kafa hadari kamar yadda shugabannin addini suke zakewa kan cewa wannan addini su zabi wannan addini an raina su wanda a lokuta da yawa ga dan siyasa ma sai kaga kawai ya ji hau kan wannan tsinin wanda za su kara kawo rabiyar kan kasa da
wannan mataki ne kamata watakila dauka kuma wai zai dauka take
su yan siyasa duk abin nan dan su ake yan siyasa ya kamata su fara cewa da magoya bayan su duk da dai kaman da wuya in ana yin abu ba daidai ba kace ni ban yarda da wannan tsarin ba
amma a matsayin ku kuma wadanda ake gani cewa kuna taka rawa in wace rawa ku za ku taka
rawar da zamu taka ita ce kodi yaushe kuma ita muke taka shine muna bukatar yan Najeriya su gane cewa Najeriya tsarin demokradiyyar mu akwai abin da muke cewa political pluralism wato tsarin siyasa ne da yake tafiya da mutane mabambanta a aqida mabambanta a addini mabambanta a yare saboda haka batun wani yazo ya ce zai ware sai tsirarin kabila ko addini su zai zuga yayi amfani da su don biyan bukatu sabata taso ba kuma duk wanda ya dauki wannan line ba zai kai labari ba
ka iyaka batutuwan da zamu yi bacci muku kina a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙare wanda koda za a kira su da makaman su sai an makala musu kalmar tsaffi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 227 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kulin da suke ganin sun yi dafifi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji su ta kowane shafi ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaishe da Isa Lawal Ikara yanzu kuma sai a saurari nasihar juma'a
Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba da yawa musulmi masu albarka masu daraja ina gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin dai ayyuhan nas taqu rabbakum ya ku mutane wato ku ji tsoron mamallakin ku Allah alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga wani rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha wa ya halicce mata da wani rai daga cikin sa wa basa min rijalan kathiran wa nisaa kuma ya wasu a doron kasa daga waɗannan mutane guda biyu annabi Adam da mata Hawwa wato mazaje da yawa da kuma mata da yawa wannan yana nuna mana cewa ji tsoron Allah dukan mu kowa mutane wato ainihin daga cikin ayyukan annabi Adam alaihi salam ashe kenan kabilanci bai samu shi ga wannan gurin muhimmi dai shine mu san cewa dukan mu da annabi Adam ne alaihi salatu wassalam a yau zamu bada abubuwan da hankali ke kamawa domin ya nuna wato kabilanci bai da muhimmanci ga baki dai bai da asali bai da tushe in ban da kawai zan kasan juna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa
Masha Allah nasihar juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da labarai a takaice
To Hanifa rundunar sojin kasar Benin ta ce ta murkushe wani harin yan ta'adda a arewa maso yammacin kasar inda ta kashe yan bindiga takwas Jiya Alhamis, ƴan majalisar dokokin ƙasar Iraki sun zaɓi tsohon minista Abdullatif Rashid a matsayin shugaban ƙasar na gaba. Sannan Koriya ta Arewa ta sake cilla wani makami mai linzami mai gajeren zango zuwa yankunan ruwanta da ke gabas.
Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu Carlin ni Hanifa Kabir Isa da na shirya kuna kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam